Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato a BOA Hausa ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 4 ga watan Yulin 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza ba mu kanin labarai.
A tabakin jami'an Majalisar Dinkin Duniya, bana wutar da aka yi a daren Talata da ta gabata a babban birnin kasar Libya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu. Kwana ɗaya bayan da wasu hotuna da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsara bakin haure guda biyu a jihar Texas sun bayyana a yanar gizo cewa shugaban Trump ya ce inda yawancin bakin hauren suke yanzu ya fi masu akan inda suka fito.
Kanin labaran kenan. A jamhuriyar Niger a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don duba shawarwarin da za su gabatarwa shugabannin kasashen a taron da suke yi na kungiyar haɗin kan Afirka. To, ko me taron ya fi mai da hankali a kai?
Na fatan baje wasu muhimman batutuwan da ke da nasaba da sha'anin tattalin arziki, musamman yarjejeniyar bunƙasa kasuwanci a tsakanin ƙasashen wannan nafiya da ake kira SELECAF. Dalili kenan aka hada ministocin harkokin waje da takwarorinsu na kasuwanci da na kuɗi don bullo da shawarwarin da za su ba da damar soma wannan sabuwar tafiya.
Haka kuma za a ji cewa rahotanni daga yankin Ijegu na jihar Lagos na cewa akalla mutane biyu sun mutu da dama kuma sun jikkata sakamakon fashewar bututun mai. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A tabakin jami'an Majalisar Dinkin Duniya, bana wutar da aka yi a daren Talata da ta gabata a babban birnin kasar Libya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotannin ma na cewa mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni, na iya zama laifin yaki. A wajen wata cibiyar tsare mutane a babban birnin Tripoli jiya Laraba, waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suke tona bargunan gine-ginen da suka faɗi bayan sun kwashe lokaci mai tsawo a waje ba tare da abinci ko ruwan sha ba. Mu zaman lafiya kawai muke so, a cewar wata mata 'yar Somalia wanda ta fake a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwarki har zuwa rana. Matar kuma ta ce, daga Somalia muka je Yemen, daga nan muka je Sudan, sannan muka zo nan. Nan din ma ba bambanci da Somalia. A wani ɗakin ajiye gawarwaki da ke birnin Tripoli, an nan da gawarwakin don a gudanar da bincike na musamman a kansu, a yayin da waɗanda suka ji rauni a asibitin kuma ake yi musu jinya, wasu ma ba sa cikin hayyacinsu. Kwana ɗaya bayan da wasu hotuna da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsare bakin haure guda biyu a jihar Texas suka bayyana a yanar gizo cewa shugaba Donald Trump ya ce idan yawancin bakin haure suke yanzu inda suke ya fi masu akan inda suka fito. Idan har bakin haure ba sa jin daɗin yanayin da suke ciki a cibiyoyin da aka gina musu, kawai ku faɗa musu kada su zo ƙasar mu. Abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na yanar gizo jiya Laraba. Ya ƙara da cewa kun ga an warware duk wata matsala. Trump ya ɗora laifin matsalar bakin haure akan abin da ya kira dokokin shiga da fice na 'yan Democrat. Mutane ne waɗannan sun zo Amurka don neman kansu rayuwa mai kyau, abinda Senator Chuck Schumer jigo a jami'ar Democrat ya rubuta kenan a Twitter a matsayin mai da martani ga rubuce-rubucen Trump. Ya ƙara da cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaba Trump ya tuna da abubuwan da Amurka ke ƙarewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. A yau Alhamis, Amurka ke bikin zagayowar ranar samun ƴancin ta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da dare da ake kira fireworks da turanci. Yalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a fadin kasar. Bayan haka, shugaba Donald Trump zai yi wani dan jawabi ga al'ummar kasar. Bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli na tunawa da lokacin da Amurka ta ayyana samun ƴancin kai daga Ingila a shekarar 1776 a babban birnin kasar, wato birnin Washington. Bikin ranar ya janyo dubban mutane zuwa wurin da ake kira National Mall a birnin. A wannan shekarar, shugaba Trump ya sanar da cewa za a gudanar da sararwa da ake yi wa Amurka don nuna muhimmancin karfin ikon sojojin kasar, kuma za a nuna jawabinsa daga nan matakalar birnin Lincoln Memorial. Jiya Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa za a yi bikin da ba a taɓa yin irinsa ba. An sako wani ɗaliban ƙasar Australia wanda aka tsare a Korea ta Arewa fiye da mako guda. Prime Minister ƙasar Australia Scott Morrison ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zaman majalisa da suka yi cewa an saki Alex Sigley kuma yana cikin ƙoshin lafiya. A lokacin da Sigley ya isa tashar jirgin saman Beijing yau Alhamis da safe, ya faɗa wa manema labarai cewa ina lafiya ƙalau, a yayin da ya yi watsi da tambayoyin da aka yi masa akan tsare shin da aka yi. Mahaifinsa Gary ya faɗa wa manema labarai a garin Perth inda suke zama cewa daga baya Alex zai je ƙasar Tokyo don ya haɗu da matarsa Yuka Morinaga, 'yar ƙasar Japan. Sigley dan shekara 29 da haihuwa ne daga cikin ɗaiɗaikun 'yan ƙasashen yammacin duniya da ke karatu a Pyongyang, wanda ya ɓace a ranar 25 ga Yuni. Iyalinsa sun suka fara damuwa da suka lura kwana biyu bai hau shafukan sada zumunta ba, inda yake yawan sanya hotunansa na lamurin yau da kullun a ƙasar. Yau Alhamis, ƙasar Pakistan ta sanar da cewa Prime Minister ƙasar Imran Khan zai kawo ziyara nan birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump a ranar 22 ga watan nan na Yuli. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Mohammed Faisal ya ce Khan zai kawo ziyara ne bisa gayyatar Trump. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Trump ba ta fadda wata sanarwa a hukumance ba game da ganawar.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don duba shawarwarin da za su gabatar a taron shugabannin kasashen da na gwamnatoci da za su gudanar ranar 7 ga watan Yuli a garin Yamai a ƙarƙashin inuwar kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta AU. Ga rahoton da Sulam Mumin Barma ya aiko mana daga Yamai.
Taron wanda ke zama na share fagen taron kolin kungiyar tarayyar Afirka na fatan baje wasu muhimman batutuwan da ke da nasaba da sha'anin tattalin arziki, musamman yarjejeniyar bunƙasa kasuwanci a tsakanin kasashen wannan nafiya da ake kira ZELICAF. Dalili kenan aka haɗa ministocin harkokin waje da takwarorinsu na kasuwanci da na kuɗi don bullo da shawarwarin da za su ba da damar soma wannan sabuwar tafiya. Malam Kalla Hankurau shi ne ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger.
Na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniyar da aka ce ma zone de libre échange continental, kuma ana wannan taron duka shugabanni don adiba a cikin wata shida duk abubuwan da an ka azama wannan komite nauyi na president 12 shin ina an ka kon ina aikin da sun kai ko ai na'am ko ku a ce ba su yi gudu ba su ƙara kuzari da bidishe na kungiyar Afrika da wannan sabin tsari da an ka yi na'am da shi bara ya kamata a yi aiki da shi da matsalolin zaman lahiya da kiwon lahiya da abin da ya dami Afrika da yaƙi da wa'annan 'yan ta'addanci.
Najeriya na daga cikin kasashen da a tashin farko suka nuna ɗari-ɗari a kan wannan yarjejeniya ta cire shingayen cinikayya a tsakanin kasashen Afirka. To amma a wannan karan, ƙasar ta zo da niyyar shiga sahu NG Mustapha Suleiman, makaddashin ministan harkokin wajen tarayyar ta Najeriya.
Kasata tana goyon bayan wannan tsari.
Wato Najeriya ta zo da niyyar rataba hannu akai kenan?
Insha Allah, ba fargaba yanzu. Mun zo da sakon tayawa juna, mun zo da sakon bawa juna haɗin kai da shauransu.
Rikicin kasar Libya na ci gaba da ƙara ta'azzara. Inda a baya-bayan nan 'yan bindiga suka hallaka goma 'yanci ranar da basu ji ba basu gani ba, lamarin da ya sa kungiyar AU ke kara jaddada cewa hanyar diplomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware irin wannan kulli.
Muna Allah waje da ci gaba da wannan yaki. Mu abin da muka so kwanci hankali a bari Libi cikin diplomasiya ta samu kwanci hankali. Ko ina inda adda 'yan ta'addanci a yaƙe su a kore su kawai wanda aka yi siri da Iraq, sannan irin wannan abin da ya faru bai ƙara hukana, bai ƙara faruwa sai kaga hankali kwanci ya samu. Kamar wanda Afirka ta ce terre les armes, wannan bindigogi a ƙarshen ƙararsu nan da shekara biyu, muna fatan wannan abin ya ta.
Shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad da ke magana da yawun kasashen wannan nafiya na cewa
il est également un clair message à nos partenaires notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Muna son mu jaddadawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa Afirka shirye take ta sauke dukkan nauyin da ya rataya a wuyanta wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Kungiyar AU mai shekaru 56 da kafuwa na fama da kalubalen cikin gida, lamarin da ya tilastawa shugabanninta zaftare kaso mai tsoka na kudaden gudanarwarta na shekara-shekara, yayin da ɗaya bangare kasashe da dama suka gasa biyan kudaden tarbacin da ya wajaba a wuyansu. Abin da ya sa Musa Faki Muhammad kiran irin waɗannan kasashe su farka daga bacci. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah 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 hada kan mu a firar kan so juna manufar mu anan da mutangana zama
a gai da Sulaiman Mumini Barma. To daga batun taron ministocin kasashen Afirka a jamhuriyar Nijar, sai kuma batun wata gobara a jihar Lagos da ke Najeriya. Rahotanni daga yankin Ijegun na jihar na cewa akalla mutane biyu sun mutu yayin da dama suka jikkata a sakamakon fashewar bututun mai na kamfanin mai na Najeriya wato NNPC da masu satar man fetur suka yi a yankin. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana daga Lagos.
Rahotanni da ke fitowa daga anguwar Ijegun wani yanki na jihar Lagos na cewa mutane akalla biyu ne suka rasu yayin da mutane da dama suka samu raunuka sakamakon fashewar bututun mai da masu satan mai suka yi a yankin. Rahotanni da ke fitowa daga yankin na Ijegun na cewa motocin mutane fiye da 30 ne suka kone kurmus yayin da wasu mutane da dama suka samu raunuka. Malam Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa mai kula da yankin kudu maso yammacin Najeriya, kuma ya yi ƙarin haske game da yadda lamarin ya auku.
A yau ranar Alhamis kamar ƙarfe 5 na safe, mutane masu ƙoƙarin satar mai daga bututun mai na NNPC a unguwar Ijegun da ke nan Lagos suka fasa ainihin bututu suka kuma ƙoƙarin jan mai a cikin tankoki guda biyu. Sun gama cika tanka guda ɗaya a ƙoƙarin da suke na cika tanka ta biyu da mai, sai ma'aikatan tsaro suka samu labari suka kuma iso don su hana wannan aika-aika. Ganin wannan mutane sai su barayin mai suka sanya wuta a man da suka sata a cikin wannan hargagi, sai wutan nan ta bazu har zuwa ga ainihin inda suka fasa wannan bututun mai. So a dalilin haka su wannan mutane barayin mai guda biyu suka rasa rayukansu, kuma kadarorin jama'a musamman motoci fiye da 30 suka kone.
Ita ma wannan jami'ar hukumar bada agajin gaggawa jihar Lagos ta yi bayanin cewa
presently we are at the top of situation, we have been able to curtail the fire to minimal rate.
Yanzu mun shawo kan lamarin, kuma muna baiwa jama'a tabbacin cewa an shawo kan wutan kuma an kashe shi. To ko wani kira hukumomi ke da shi ga jama'a na magance aukuwar lamari irin wannan a nan gaba, ga dai Malam Idris Abubakar na hukumar ta nema.
Har kullum muna ba mutane shawara cewa ainihin duk wannan abubuwa da ake yi na aika-aika akan yi su ne a inda mutane suke. Duk lokacin da mutane suka ga ana irin wannan aiki a wannan zamani da kusan kowa yana da waya hannunsa, ya kamata da gaggawa mu ainihin sanarwa hukumomin tsaro saboda wannan abu a zo a yi magani sa kafin ya zama itlafi irin wannan
gobara sakamakon fashewar bututun mai ko kuma motar daukan man fetur dai ba sabon abu bane a Najeriya domin ko a kwanaki ukun da suka gabata wata motar tankan mai ta fada jihar Benue tare da halaka mutane fiye da 50 tare da jikita wasu da kuma hasarar dukiyoyi da dai kokarin jin ta bakin hukumomin matatan man fetur ta kasa NNPC game da aukuwan wannan lamari ya citira a can baya dai hukumomi na gargadi ga jama'a da su gaba da kai rahotannin masu fasa bututun man fetur domin sata da kuma da shan alwashin daukan matakan da suka dace cikin gaggawa na magance aukuwan hakan a nan gaba baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
Madalla a gaida baban gida Jibril masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 11 na safe da minti 16 to yanzu kuma ga Hawwa Umar ga da shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake lalle kuwa sun yi gaskiya jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa.
Wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli. A lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har wa wurin fitar da shi fitsari to amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsara wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci
to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar
kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je su samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsara da su shiga cikin balambalan din da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara kanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarin su duk daya ne amma bayan shekara guda yawanci yaya maza ba su fi samun wannan matsala ba yaya mata sun fi samun kusan kafin ka samu yaro daya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar UTI za ka samu yara mata kamar 10 wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na yaya maza ba
menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya tabu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wannan matsala
cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu a koda ce ta shafu ko kuma balambalan din ne ko kuma kasan balambalan din ne wato hanyar da fitsarin ke fita idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samu mutum ya samu musamman a yara din samu wannan UTI ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da yasa yaro ya ki girma din sai a gano cewa yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lalle a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya ya ki cin abinci ya zazzabi ko wani lokacin har su fara girgiza da sauransu saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama.
Kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar?
To kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko, idan an samu matsala ko ta wurin haihuwa ko wurin da aka haihu, wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba, ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection din lokacin haihuwa sai jaririn ya dauka, to ana iya samun wannan UTI sosai. Bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman 'yan ƙanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko pre-nursery, saboda idan sun yi je ban daki sun amfani da ban daki wurin wanke su, idan ya kasance an wanko ƙwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kayo gaba da su, suna iya shiga mafitsaran nan sai su kawo wannan UTI. Kuma yana daga cikin dalilan da yasa 'yan ƙananan yara ya mata suke samun wannan abin yakan yawa. Akan samu idan mafitsaran na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita, idan an haifi mutum da matsala da su, wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract, sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata, to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI. Akwai waɗanda kuma idan shi wannan balambalan na fitsarin ya matsa da ƙarfi dan ya fitar da fitsari ta ƙasa, wani fitsarin yana iya komawa sama yayi har wajen koda, abinda ake cewa reflux, to su ma suna samun urinary tract infection. Saboda kai akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection. A manya musamman maza wanda suke da abinda ake cewa prostate, idan ya fara girma saboda fitsarin baya fita sosai, shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan. Duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai, ya rinka taruwa a cikin balambalan din bladder din nan, zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection.
Misali zaka ga masu rike fitsari wataƙila sai su jima ba su yi fitsarin ba, ko da suna jin fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba, shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta?
Shi ma yana da matsala, da buƙatar idan mutum ya ji fitsarin nan to ya fitar da shi, saboda idan bai fitar da shi ba zai taru, shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda ƙwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi. Amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi, to yana taimakawa wurin wanke ta kanta mafitsarar, saboda wurin fitar ta shi sai ya kasance ƙwayoyin cutar ba su samu dama su dade a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba.
To likita, menene illar cutar mafitsara idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
To akwai illa ta yanzu, misali zazzabin nan, ciwon kuyibi da sauransu, sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba, wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taba koda, yana iya lalata koda, sai ya zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci, kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a ce suka kenan, wanda idan yana taba kodan nan za a samu wurin da kamar yayi ciwo ya warke, to wannan tabon sai ya zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba, ya zama kenan koda ta samu matsala.
Idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar, idan har an dauki matakin da ya dace, yana iya warkewa?
Yana warkewa sosai, da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection, akwai magunguna da ake bayarwa, idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba idan akwai alamu, in kuma sun tafi shikenan. Akwai waɗanda suke da cutar reflux din nan, wanda fitsarin yake daga bladder, wato balambalan din dake tara fitsarin yayi sama yana koma cikin koda, waɗansu daga ciki akan duba, halin da idan ta kama akan sa su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar 6 ko abin da ya kama da haka, ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike.
Kamar wasu matakai ya kamata a dauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta?
To musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su, da buƙatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewa idan za a wanke musamman yaya mata, a fara wanke hannu tukunna, sannan a wanke gaba, sannan a wanke bayan, saboda kada a dauko ƙwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara. Wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara 2, da kuma gidaje inda ba iyaye ne ke hidima yayan ba, da buƙatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan, idan aka dan waɗannan matakai za a dan samu saukin shi wannan urinary tract infection. Wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection, zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da, sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance, ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo, idan aka duba sai ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibin sa yake ciwo. Wasu akan gane cewa akwai matsala ne sai idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai ga cewa mafitsarar na da matsala, da can ba a san da ita ba ma sai a wannan lokaci. To dai yana daga cikin dalilan da yasa idan mutum ya zo da rashin lafiya ko da kwaya daya ce ko da an santa sai a duba sauran matakai. Misali mutum yaro ya zo da zazzabin cizon sauro, zazzabin cizon sauron nan zai iya kama da urinary tract infection din nan, kuma shi ma urinary tract infection zai iya kama da zazzabin cizon sauro. Dalilin da yasa kenan zaka ga wasu asibitoci inda yaro ya shigo da rashin lafiya ko yaya ne ana gwada fitsari, saboda za ta iya zama kuma cikin mutum a jikin mutum ba tare da an ga wasu alamu.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Ana bi da zasu saki. A gaida Hawwa Umar, yanzu ga Abdulaziz Adli Turo da wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan Magunbawa daga jihar Gombe, Najeriya, ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya mu 'yan Najeriya ba mu ji daɗin dakatar da batun kirkirar garfulani ba da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Muna fata manyan arewa masu wakiltar jihohin arewa za su daina gamda baki a duk abubuwan da za su kawo wa arewa ci gaba. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina, ya ce gwamnatin jihar Katsina da ta tarayya ya kamata ku dubi jama'ar garin Kartakai da ke karamar hukumar Kafur da Idan Rahama, domin har yanzu ba su san ana mulkin demokradiyya ba, domin makarantu, tituna, ruwan sha, wutar lantarki, asibitoci da sauran abubuwan more rayuwa duk sai dai su gani a wasu garuruwa. Da fatan za ku agaza musu. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Atahiru Muharabo, hakimin jihar Keta da ke jamhuriyar Niger, ya ce yau ranar 4 ga watan Yuli na shekarar 2019 jamhuriyar Niger za ta karɓi babban taron ƙungiyar tarayya Afirka. Ya ce muna fata Allah ya sa a yi wannan taro a ƙare lafiya.
Madalla, a gaida Abdulaziz Adli Turo da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin, ga Hadiza ta dawo da labarai amma a taƙaice.
A ta bakin jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi a daren Talata da ta gabata a babban birnin ƙasar Libya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni, na iya zama laifin yaƙi. A wajen wata cibiyar tsare mutane a babban birnin Tripoli jiya Laraba, waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suke tona bargunan gine-gine da suka fadi bayan sun kwashi lokaci mai tsawo a waje ba tare da abinci ko ruwan sha ba. A yau Alhamis, Amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da daddare da ake kira fireworks da Turanci. Iyalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a fadin kasar. Bayan haka, shugaba Donald Trump zai yi wani dan jawabi ga al'ummar kasar. Bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli na tunawa da lokacin da Amurka ta ayyana samun 'yancin kai daga Ingila a shekarar 1776 a babban birnin kasar, wato birnin Washington.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku, da yake an fara taron kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a jamhuriyar Nijar, shin wani irin muhimmin batu kuke so shugabanninku su taɓo a wannan taro? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu na wannan lokaci Cedric, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.